This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger za a ji mutu gidajen da amfani ko fara ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan internet a daddana voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da yammacin yau. Sunana Bello Galadanci, ina tare da Sarfila Hashim Gumel. Muna fata kun wuni lafiya. Yau Juma'a 29 ga watan Mayu. An kai hare-haren bom a jihar Borno,
inda su waɗannan mutane ke shan shayi a wannan gari da ake kira Sashen Alade.
Kuma da yake yau Juma'a, zan bude layukan waya sai ku bugo mana ku bayyana mana duk wani ra'ayi naku. Lambar mai ita ce 202-205-6555, sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya. Yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babu yadda za a yi Najeriya ta yi ikirarin samun nasara akan mayakan Boko Haram ba tare da an ceto ɗalibai mata sama da 200 da aka sace daga makarantar ta sakandare da ke Chibok a watan Afrilun shekarar ta gabata ba. A jawabin da ya bayar rantsar da shi yau Juma'a, Mr. Buhari ya ce dole ne a ceto ɗaliban Chibok waɗanda mayaka suka yi awon gaba da su a jihar Borno. Sabon shugaban ya bayyana Boko Haram a matsayin wata ƙungiya mara imani da rashin Allah a zuciyarta, kuma ta nisanta matuƙa daga addinin Musulunci. Buhari, wanda ya karɓi ragaman mulki daga tsohon shugaba Goodluck Jonathan, shine ɗan Najeriya na farko da ya kada shugaba mai ci a zaben da ya yi farin jini, ya ɗauki rantsuwar kama bakin aiki a lokacin da ake gudanar da bukukuwa a birnin tarayya Abuja da ke kewaye da hotuna da ƙyallaye launukan fari da ruwan ganye, wato launukan tutar Najeriya. A jawabinsa na farko, Mr. Buhari ya ce yana son Najeriya ta taka rawar gani a jagorancin shugabancin nahiyar ta Afirka baki ɗaya. Najeriya ita ce tafi kowace ƙasa a nahiyar yawan jama'a, kuma ita ce kan gaba a haƙo ɗanyen mai a duk faɗin Afirka. Sabon shugaban ya amince cewa ƙasar na cikin matsalolin tattalin arziki, a ciki har da matsanancin rashin ayyukan yi da baƙin talauci, kuma ya alƙawarin takalan matsalar rashin wutar lantarki nan take.
An sake zaben shugaban hukumar FIFA Sepp Blatter na wani wa'adi na shekaru huɗu, kwanaki bayan zarge-zargen cin hanci da rashawa da suka girgiza wannan hukuma. Blatter ya samu ƙarancin ƙuri'u 7 a zagaye na farkon zaben. Wajen samun ƙuri'u mafi rinjaye da ake nema 140 kenan, to amma abokin karawarsa Jerima Ali bin Hussein na ƙasar Jordan ya janye kafin a yi zaben fidda gwani. A lokacin da yake jawabi a taron shekara-shekara na 65 na hukumar FIFA a birnin Zurich na ƙasar Switzerland, Blatter ya gode wa abokin karawarsa, ya kuma yaba masa kan mutuncin aniyarsa na ganin an samu canji a wannan hukuma ta FIFA. Ya kuma yi alƙawarin fitar da hukumar daga cikin matsalolin da take fama da su a daidai wannan lokaci. Blatter ya ce zai ɗauki alhakin wannan tsaka mai wuya da hukumar ta samu kanta a ciki ta cin hanci da rashawa. Ya ƙara da cewa FIFA na buƙatar farfaɗo da mutuncinta tun daga gobe. Zaɓen da na FIFA ya zo ne bayan zargin da Amurka ta yi na wasu manyan jami'an hukumar guda 7 wanda suke da hannu a cin hanci da rashawa, kuma an kama su a birnin Zurich da ke ƙasar Switzerland.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka, birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Saudi sun bayyana cewa ƙalla mutane huɗu ne aka kashe yau Juma'a sakamakon fashewar wata bom a masallacin mabiya ɗariƙar Shi'a da ke gabashin ƙasar, kuma wannan shi ne karo na biyu da aka kai irin wannan hari a kwanakin baya. Wannan fashewa ta uku ne a lokacin da ake huɗubar sallar Juma'a a masallacin da ke birnin Damma. Hotuna da bidiyo akan shafukan sada zumunci sun nuna baƙin hayaƙi daga ginin, yayin da jama'ar da ke gefe suke kuka. Ya zuwa yanzu babu tabbacin cewa ko ɗan harin ƙuna baƙin wake ne ya kai wannan hari, ko kuma mota aka yi amfani da ita, kuma babu wanda ya ɗauki alhakin harin.
Gwamnatin ƙasar Sifaniya ta amince da wata yarjejeniya da za ta bai wa rundunar sojin Amurka matsuguni na dindindin domin magance matsalolin rikice-rikice a nahiyar Afirka. Wannan yarjejeniyar da za ta bai wa Amurka dama na girka sojoji har 300,000 da ma jiragen yaƙi 40 a sansanin mayakan sama da ke kusa da birnin Sevilla a kudancin Spain. Yanzu haka sojojin Amurka kusan 800 suke zaune a sansanin ƙarƙashin wata yarjejeniyar tsaro ta shekara ta 1988. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai ziyarci birnin Madrid ranar Litinin domin haɗuwa da jami'an Spaniya da rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka yi wa kwaskurima. Sojojin Amurka sun gudanar da ayyukan jin kai a nahiyar Afirka a 'yan shekarun da suka gabata, ciki kuwa har da aika dakarunsu zuwa ƙasar Liberia domin su taimaka wajen yaƙi da cutar Ebola. Amurka na da sansanin soji guda ɗaya tak a wannan nahiya na Afirka, wanda ke ƙasar Djibouti da ke gabashin Afirka.
A yau Juma'a ne ƙasar Amurka ta fitar da sunan ƙasar Cuba daga jerin sunayen ƙasashen da ke taimakawa ta'addanci, wani matakin mai da hulɗar diplomasiyya tsakanin ƙasashen biyu bayan da aka shafe sama da shekaru 50 ana zaman doya da manja. Jim kaɗan bayan haɗuwar shugaban ƙasar ta Cuba Raul Castro da shugaba Obama a watan Afrilu, Obama ya ba da sanarwar niyyarsa ta fitar da ƙasar Cuba daga lanin layin da take ciki, a lokacin da ƙasashen biyu ke kan hanyar buɗe ofishoshin jakadancinsu a biranen Washington da Havana. Majalisar Dokokin Amurka tana da kwanaki 40 ta nuna rashin amincewa, amma ba ta yi ba. Fitar da ƙasar Cuba daga jerin sunayen mai taimakawa ƙasar zai taimakawa ƙasar wajen samun damar shiga kasuwannin hada-hada kuɗi ta duniya da damar samun bashi daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kamar Bankin Duniya.
Cikakkun labarin duniya kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Safiyar Juma'ar nan da ake haramar rantsar da sabon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a birnin tarayyar Najeriya Abuja, a yankin arewa maso gabas kuwa wato jihar Borno, jama'a sun rasa rayukansu sakamakon hare-haren bom. Ga wakilin Murya Amurka Haruna Dauda biyu ina da shi akan layi zai mana bayani. Haruna, me ya faru ne yau da safe?
Wato da safe da safe ne misalin karfe 7 haka muka samu labarin cewa an samu tashin wasu tagwayen bomai a karamar hukumar a wani gari da ake cewa tashin alade, wato da ke karamar hukumar Hawul a nan jihar Borno a kudancin Borno ne. Wannan tashin bom din kuma ake haifar da jiyar mutuwar wasu mutane har su 7 a wannan bakin tasha, a bakin tasha ne, amma sunan garin shi ne tashin alade.
Tashin bom din kunar bakin wake ne ko kuma irin wanda ake saka a cikin mota ne? Ya aka yi shi
kunar bakin wake ne, misali yayin da muke samu ɗan kunar bakin wake ne su biyu, wato kuma su suka tada wannan bomb din daya bayan daya kuma kusa da kusa inda su waɗannan mutane ke shan shayi a wannan gari da ake kira tashin alade.
A mutane nawa suka raunata?
Alhanci ana da kusan mutane 32 wanda za ta suke karɓan magunguna a asibiti daban-daban da ke a kewayen wannan gari. Amma bayan da muke samu shi ne mutane 7 wanda sun samu munanan raunuka tun da safe daga baya, kuma Allah ya musu cika wato nan mutane 7 kenan. Sai da mun samu bayanin ƙarin wasu daga baya ba da suke an ce har yanzu akwai wasu sun samu munanan raunuka suna nan kuma suna karɓar magani a hanyar asibitoci da yanzu a haka.
Wannan gari yana kusa da inda waɗannan mayaka na Boko Haram suke ne?
Wato ba za a iya cewa yana kusa ba, amma wannan gari yana nan kamar a tsakanin Adamawa ne da kuma jihar Borno, saboda idan mutum ya yi yamma zai tafi a garin Gombe ne wato da ke jihar Adamawa, sannan idan mutum kuma ya gabar zai shigo a cikin garin biyu ne zai kawo kai, wato yana tsakankani ne tsakanin Adamawa da jihar Borno. Sannan wannan wuri ma an ɗan samu matsaloli dama a can baya na yan Boko Haram ɗin a wannan karamar hukuma, ba ma a wannan gari, a wannan karamar hukuma na Hawul ɗin.
Wato barazanar hare-hare a kan farin hula bai kare ba?
Gaskiya ba za a iya cewa ya kare ba, don har yanzu da tsora za ka ji yau an ga an yi a nan a can kuma daga baya an yi hakan nan zai. Ɗan kuka suna kuwa makon da ya gabata an samu irin wannan matsala a bakin tasha ke garin Tumaturu. To ba za a iya cewa ya kare ba ɗaya ba, sai Allah ya kawo mana saukinsa.
Ya mutan jihar Borno suka je game da wannan furuci na sabon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na cewa za a maida rundunar sojoji da ke lura da ayyukan Boko Haram a shirin kwatanta nan a birnin Maiduguri?
Wata zuma sai da muka tattauna da wasu al'umman gari da ke zama a cikin garin Maiduguri game da wannan furuci na shi sabon shugaban ƙasa, wanda suke ganin cewa ai ba wai garin Maiduguri ya kamata a ce an kawo waɗannan sojoji ba, ya kamata a ce an kai su ainihin wannan daji ne, an aiwatar su bariki, an ajiye su saboda su cigaba da fafutuka da waɗannan ƙungiya. Tun da yanzu hakan in aka ce garin Maiduguri ne, ai babu wani ɗan tsora ɗan so ɗan Boko Haram da za su ya tsora a cikin gari, tun da waɗannan matasa na safe da ake kira su sun je sun kashe su babu tsora. Duk sun fita daji ne, za ka duka abin da ake yi a daji ne, in wani abin da za a yi ma shiguwa suke daga ƙauyuka. Ya kamata a ce an ɗebe su da an kai su can ƙauyuka ko kuma dazuzzukan da ake gani kamar waɗannan mayaka na ɓoye a cikin wato daga sistemin shiga da Sandisa. Maimakon a ce za a kawo su cikin Maiduguri a ajiye su. idan aka su ne duka kaje su kamar idan siya ne sun da babu saura wani dan boko haran da ke nan a cikin gari sai dai wanda za su shigo a sace da sauran sama duk wanda aka sani ko kuma ga alamar haka wannan nan yayin kungiyar sa kai suna kame shi su yi gashi a hukumomin tsaro.
To mu ci gaba da zuba idanu akan tasiri ko rashin tasirin wannan mataki da sabon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka na maida waɗannan hukumomin tsaro masu yaki da boko haram su koma birnin Maiduguri.
To babu damuwa, za mu ci gaba da saidi a kai insha Allah.
Wakilin muryar Amurka kenan Haruna Dauda biyu a jihar Borno. Mun gode sosai Hajji Haruna.
Yawwa, na gode.
Jama'a, daidai wannan lokaci da ake bukukuwar rantsar da Muhammadu Buhari a matsayin sabon shugaban Najeriya, to ko ina tsohon shugaba Goodluck Jonathan Yedosa ne? Akan layi akwai wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta Lamido Abubakar. Lamido, ina Jonathan?
To Haji Muhammadu, wato misali bayan rantsar da sabon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari, tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan ya baro birnin Abuja zuwa birnin Port Harcourt da ke jihar Rivers, inda wani jirgi ya kawo shi a Port Harcourt din. Misali daga nan kuma sai ya kama hanya zuwa garin jiharsa ta haihuwa, wato jihar Bayelsa, inda kuma ya samu gagaruman taro ko kuma tarbo musamman a garinsa na haihuwa, jiharsa ta haihuwa, wato garin Otoke, inda misali aka samu wato a ƙaramar hukumar Otoke da sauran ƙananan hukumomi da ke jihar ta Bayelsa guda takwas kamar yadda bayanai suka nuna, an tare shi tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan a jihar ta Bayelsa kenan.
Ka san a tarihi shugaba idan ba shi da farin jini sosai ko in jama'a suka zarge shi da rashin tafuka ban arziki, akan jefe shi ko a yi masa wasu 'yan abubuwa dai waɗanda za ka ga sun nuna cewa ya ba shi da farin jini ɗin. Me faru da Jonathan ne ya shigar sa wannan gari nasu?
To bisa gaskiya, misali tun daga Omagwa, filin jirgin sama na Omagwa da ke birnin Port Harcourt, an yi masa taro amma dai ba kamar yadda aka saba ba. Misali a ce in shugaba zai zo ko tsohon shugaba za a samu taro na musamman. Taron dai kamar yadda bayanai suka nuna bai taka kara ya karya ba, dai zuwa jiharsa ta haihuwa da kuma ainihin garin na Otoke ba a samu dai misali cikar jama'a ba, bisa yadda na tattara bayanai kamar yadda al'amuran suka kasance.
To madalla, mun gode sosai Lamido Abubakar daga Port Harcourt.
To madalla Malam Muhammadu.
Jama'a, yau ba tare da ɓata lokaci ba za mu buɗe layukan waya sai ku tububbugo mana kuna gaya mana ra'ayoyinku, musamman magana ai wannan gagarumin biki a Najeriya an kammala, mun san kuna da abubuwa da yawa da ku gaya mana. Lambar mai ita ce 2025655. Barin ƙara maimaitawa 2025655. 2655 sai a saka alamar tarawa plus kenan da ɗaya a gaban lambobin nan. Muna sauraron ku.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Madalla, mai kiran mu na farko daga jihar Neja yake, wa jihar Neja?
Mawar sa'in da ya gara shi da goma ina ba zira yana ina farin ciki da bar Allah ba shi ikon yi min adalci a Najeriya.
To madalla, mun gode Malam Muhammad Sani daga jihar Neja. Yau jama'a, muna son mu ji duk wani ra'ayi naku. Akwai manyan batutu abubuwa da yawa da sun faru a cikin wannan mako, amma dai babban labari shine an rantsar da sabon shugaba Muhammadu Buhari a matsayin shugaban Najeriya. Ga wani yana bugoman da Kaduna, waya Kaduna.
Nuna Alhaji Garba da Masi Kariya.
Alhaji Garba da Masi Kariya, ɗan kashe rediyon ka, menene naka ra'ayi ne yau?
Karamin hukumar Lere.
To Alhaji Garba, menene
ra'ayinka? Ra'ayina, muna godiya ga Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki da Allah ya ba mu wannan rana da muka samu sabon shugaba.
Madalla, gaida Alhaji Garba, bari mu je jihar Borno, waya Borno.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, wani ne? Hallo? To mun rasa na Borno, lambar mu ita ce 202-205-2655. Bari mu koma Kaduna, waya Kaduna.
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, wani ne?
Sunana Muhammad Sanir, ga cikin Kaduna, Najeriya.
Malam Muhammad, menene ra'ayinka?
Kuma
To alhamdulillah ni yau ra'ayi ta shine na sani cewa duk wani dan Najeriya yana tattare da farin ciki dan gane da yadda yaga an gudanar da rantsuwa ga sababbin shugabannin mu tun daga Muhammadu Buhari har ga zuwa gwamnan mu Nasiru El-Rufa'i a nan Kaduna. To mu dai fatan mu dai Allah ta'ala ya ba su ikon gudanar mana irin alƙawarin da suka dauka na kawo ci gaba da jihar tattalin arziki da tsaro a ƙasa baki da ra'ayi na kenan Muhammad Sanar ga cikin ataki lafiya.
Madalla Muhammad Sanar daga cikin bar mu je birnin Kano waya Kano.
Uzair ne daga Kano.
Uzairu malam Uzairu menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine muna fata tunan Muhammadu Buhari ubangiji Allah ya bashi ikon gudanar da alƙawarin da ya dauka.
Madalla Uzairu daga Kano bar mu je Fatakot waya Fatakot.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wani ne?
Hussein Ali magami daga Fatakot.
Hussein Ali menene ra'ayinka ne yau?
Ra'ayina muna tsaya shugaba Buhari da fatan ubangiji Allah ya mana jagoranci mafi alkhairi shine addu'a ta kai.
Kai da kake yankin Fatakot wani irin kalubale ake fuskanta a wannan wajen da kake tunanin wannan shugaba zai iya wani ba kai?
Eh to Fatakot kuma muna da tabbas akan ba ai zabe ba. Gwamnatin da ya gabata kenan.
Me yasa kace ba ai zabe ba?
Saboda ina da cikin masu takuri a karamar hukumar LMI.
To mun gode malam Hussein Ali daga Fatakot bari mu je Fatakot waya Fatakot.
Assalamu alaikum Malam Ibrahim ya baba ne daga Fatakot.
Malam Ibrahim ya baba menene ra'ayinka ne?
Ra'ayina ina murna da wannan rana da Allah ya bamu wannan shugaban kasa namu General Muhammadu Buhari wanda a kowane wani lokaci dama muna farin ciki da wannan zuwan sa.
Madalla Malam Ibrahim daga Fatakot bar mu je Nasarawa. Nasarawa
assalamu alaikum. Ya haya mai nama daga Nasarawa a jihar Go lafiya.
Ya haya mai nama menene naka ra'ayin?
Ra'ayina yanzu mu dai wannan gwamnati da Allah ya ce Muhammadu Buhari Allah ya ba shi ikon riƙewa, Allah ya tabbatar mana da alheri.
Mun gode malam.
Kuma makiyansa ubangiji Allah ya ga tsakanin mu da su.
To mun gode malam Yahaya mai nama da bugumana. Bari mu je jihar Katsina waya Katsina.
Bilaminu ne daga nan Hutuwa.
Malam Bilaminu menene ra'ayinka ne?
Alhamdulillahi da Allah ya babu canjin gwamnati muka sami shugaba mai adalci. Bukata ta a nan gurin shine General Muhammadu Buhari ya kamata baya ga su waɗannan sojoji da za su koma Maiduguri ya kamata ya hada manya-manyan sojoji wanda sun san matsalolin Boko Haram din nan duk a maida su Maidugurin cikin dajin Sangisa.
A gaida Malam Bilyamin da Katsina bari mu je jihar Neja waya Neja. Hello Malam Umar Yaro, menene ra'ayinka ne a gurguje?
Ra'ayina shine ya kamata dan Allah da Annabi Buhari ya mai da hankali wurin ba kananan hukumomi sun su direct.
Wato a ba su cin gashin kansu banda wannan asusun hadaka ɗin da jiha.
Saboda idan ana ba su kuɗi sun yi kusa da talakawa zai fin gidan ɗan 200,000-300,000 zai samu yanke wani a ɗan bashi, amma aka ce sai gwamna wani ba yana za a yi ga gwamna ba.
A gaida Malam Umar Yaro daga jihar Neja bari mu je jihar Nasarawa. A Nasarawa
Ahmadu Rufai ne.
Malam Ahmadu Rufai menene ra'ayinka?
Ra'ayina wannan shugaba namu wanda Allah ya bamu mai adalci ne kokari don Allah kudaden mu da yake gurin azzalumai ya kwace mana.
Madalla Malam Ahmadu Rufai daga Nasarawa bari mu je jihar Kebbi waya Kebbi. Malam Yusuf Direba, menene ra'ayinka? Menene ra'ayinka Malam Yusuf Direba?
Ra'ayina ina taya shugaban ƙasa murna da irin wannan alfahari da ya samu a kan shi. Muna murna Allah ya yi riko, Allah ya ba shi ikon sauke nauyin da ke kansa na jama'a.
Madalla Malam Yusuf Direba bari mu je jihar Kano waya a jihar Kano.
Umar Garba Usman ne.
Malam Umar Garba menene ra'ayinka?
Ni dai ra'ayina sai dai in yi addu'a ga Malam Muhammadu Buhari.
Mun gode Malam na Kano bari mu je birnin tarihin Najeriya Abuja waya Abuja.
Badamasi ne.
Malam Badamasi menene ra'ayinka?
Ra'ayina muna ma Baba Buhari murnan wannan rantsuwa da aka masa.
a matsayinsa na shugaban kasa.
To madalla malam Badamasi, bari mu je birnin Port Harcourt, a Port Harcourt.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Daga Port Harcourt ne?
Eh, daga Port Harcourt. Ya sunanki malama?
Sunana Aisha.
Malama Aisha, menene ra'ayinki yau Juma'a?
Ra'ayina shine ina farin ciki da wannan rantsar da shugaban kasa namu da aka yi.
Me yasa?
Allah Ubangiji ya taya shi riko, Allah kuma ya kawar mishi da sharrin masharata.
To a gaida Aisha daga Port Harcourt, bari mu je Katsina. Waya Katsina?
Abdullahi.
Malam Abdullahi,
kokan daga Bagari Huntuwa.
Menene ra'ayinka?
A ra'ayina kan munsabi akan rantsar da Buhari da aka yi akan wannan mulki. Kuma duk maganganun da yayi dama muna tsammanin haka.
To madalla malam Abdullahi Fatto daga Katsina, bari mu je Abuja. Waya Abuja?
Malam Umar Faruk.
Malam Umar Faruk, me ra'ayinka?
Ya tabbata da to ra'ayina dai alhamdulillah Allah ya taya shugabanni da sabbi shugaban Mariko. Kuma sannan kuma na biyu kuma abin da batun cewa za a kai defense abin nan ta North East din nan.
Wato cibiyar tsaro da ke kula da ayyukan Boko Haram.
Bakasin cewa mafi yawan mutane mu da muke kira yanzu mafi yawan mukaga masu kananan abu da wani kuce a dinga fahimtar da mu wani naje na cewa za a kai Maiduguri. In aka ce za a kai shi defense North East, ana nufi ko da ma Bauchi ne ko a Maiduguri ne ko a Yola ne, to kamar duk nan suke.
Yanzu yaya menene ra'ayinka game da wannan mataki?
To alhamdulillah dai Allah shi taimaka kuma Allah ba su nasara.
To madalla malam Umar Faruk daga Abuja, wayan da muke samu kenan a yau ga na karshe nan daga Sokoto. Waya Sokoto?
Ba ne daga Sokoto.
To na Sokoto ɗanka shiririyan kaya, sunanka kace?
Ba daga Sokoto.
Malam Bawa, menene ra'ayinka ne yau Juma'a? Za ka yi gama duk wani ra'ayi naka?
Alhamdulillah, mun godiya ga Allah da kuma mutanen da ga sun zaɓi Buhari.
To mun gode
Allah ya taya Buhari.
Mun gode malam Bawa daga Sokoto, kai ne mai kira na ƙarshe. Jama'a, mun gode muku duk wanda ku samu damar bugo mana, wanda ba samu ba an da talata, Allah ya saka mu za mu sake buɗe like waya sai ku bugo mana daga sashen Hausa na Murya Amurka a Washington. A ƙasar Kamaru, wakilin Murya Amurka Muhammadu Dunda ya kawo mana
wasanni a taƙaice.
To bari na fara da labarin FIFA, inda ita hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta ba da labarin cewa daga shekara 2011 zuwa 2014 ita FIFA ta samu riban dola miliyon 398, kemani euro miliyon 308, wato sama da sefa biliyon 200 da miliyon 200 kenan. Kuma FIFA ta yi aikin ta tare da samun nasara ba kawai a shirya gasar cin kofin da aka buga a Brazilia ba, a'a har ma da samun shigowar kudade, inji Isa Hayatu, mataimakin shugaban FIFA. Wasu magoya bayan Palestino su biyu rike da tuta sun shiga kai tsaye cikin ɗakin taro na 65 na FIFA a Zurich a yau Juma'a nan, inda suka rika ikirarin cewa a kori Isra'ila daga FIFA. Masu tsaro suka fitar da su daga wajen. Palestino ta nemi da FIFA ta dakatar da Isra'ilan, batun dama yana kan teburin su masu tsaron. Har yanzu dai a ƙwallon ƙafa, jiya ne ita league ta ba da sanarwar cewa za ta yi babban taronta a ranar 18 ga wata mai tsayuwa. A lokacin ne ita league din za ta bayyana kalandar wasanni na league na 1 da na 2. A wasan Ruby kuma Jonathan Dante ya ƙara wa'adin contract ɗinsa da Stade Français. Shi ɗan wasan mai shekara 22 da haihuwa yana wasa na farko kenan a rayuwarsa a yau Juma'a nan, na samun wucewa wasan kusa da ƙarshe kenan, zai ci gaba da buga ma wannan club din har shekara ta 2018 in dare da lafiya. Zan kammala da wasan tennis a gobe Asabar, Nick Kyrgios da Tanasi Kokkinakis 'yan Australia za su kara da gunayen wasa, wato Andy Murray da Novak Djokovic. Da waɗannan 'yan wasan, Australia suna farfadowa a wasan tennis. Muhammadu Danda, sashen Hausa na Murya Amurka a Jamhuriyar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin Murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanan nan shugaban kasar Tunisia Beji Said Essebsi da aka zaba bisa tafarkin demokradiya tun juyin juya halin da aka yi a kasar sa a shekarar 2011 ya kawo ziyara nan birnin Washington tare da ƴan majalisar ministocin sa da kuma wakilan majalisar dokokin kasar Tunisia kuma ya gana da manyan jami'an Amurka waɗanda suka hada da shugaba Barack Obama da mataimakin shugaban kasa Joe Biden da sakatarorin harkokin kasuwanci da na tsaro da na baitul mali da na harkokin waje. Ziyarar ta bayyana amfanin dangantakar da ke tsakanin Amurka da Tunisia a yayin da Tunisia ke ci gaba da neman canji domin tafiya cikin tafarkin demokradiya wanda tun shekarar 2011 da ya hada da juyin juya hali akan mulkin demokradiya da ya dauki lokaci mai tsawo yin zabubbuka cikin aminci da sauya kundin tsarin mulki wanda ya samo asali daga bin doka da oda da kuma kiyaye haƙoƙin ƴan adam da dukkan jama'a waɗanda ya hada da mata da kuma ƴan tsiraru. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana cewa abin da ya faru a Tunisia shekaru hudu da suka gabata muhimman darussa ne ga duniya duk da cewa cibiyoyin siyasa da ke wahalar ba da mulki za su iya samun nasara idan suna da jaruman shugabanni idan suka yi jayayya. Ranar 20 ga watan Mayu wanda shugaba Said Essebsi ya halatta, sakataren harkokin wajen Amurka Kerry da minista mai ba da shawara kan al'amuran siyasa na Tunisia Mohsen Mazouk sun rattaba hannu akan yarjejeniyar fahimta tsakanin Amurka da Tunisia, suka bayyana shirye-shiryen haɗin gwiwa da suka hada da na bunƙasa tattalin arziki da harkar tsaro da kuma dangantaka tsakanin mutane. Sakataren Kerry ya ƙara da cewa yarjejeniyar ta bayyana ƙararar Amurka na goyon bayan ɗorewar demokradiyya a Tunisia kuma za ta ƙara tallafawa gwamnatin ƙasar wadda ta himmatu wajen ɗorewar demokradiyyar ƙasar. A ranar 21 ga watan Mayu, shugaba Obama da shugaba Said Essebsi sun fito da wani ra'ayin haɗin gwiwa a jaridar Washington Post, inda shugabannin biyu suka ce Tunisia ta nuna cewa mulkin demokradiyya ba abu ne kawai mai yiwuwa ba, abu ne wanda ya zama dole a arewacin Afirka da gabas ta tsakiya. Muddin demokradiyya da musulunci na iya tafiya tare. Sun kuma lura cewa tun shekarar 2011 Amurka ta sadaukar da kusan dala miliyan 700 domin tallafawa manyan hanyoyin samun rancen da za su taimakawa 'yan Tunisia samun bunƙasar tattalin arziki da sauye-sauyen siyasa. Bayan shekaru da dama a mulkin kama-karya da kuma sauye-sauyen gwamnati, kamar yadda shugaba Obama da Said Essebsi suka rubuta, 'yan Tunisia sun sami 'yancinsu da kuma demokradiyya. Shugabannin biyu sun gargaɗi 'yan Tunisia cewa hanyoyin nan gaba ba za su kasance masu sauƙi ba, amma kamar yadda 'yan Tunisia ke ƙoƙarin gina sabuwar demokradiyya a daular Larabawa, za su ci gaba da samun ƙawa da kuma abokiyar tarayya daga ƙasa mai daɗaɗɗiyar demokradiyya a duniya, ƙasar Amurka. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Daga shi sai takaitattun labarin duniya.
To, mun ji cewa sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babu yadda za a yi Najeriya ta yi ikirarin samun nasara akan mayakan Boko Haram ba tare da an ceto ɗalibai mata sama da 200 da aka sace daga makarantunsa ta sakandare da ke Chibok a watan Afrilun shekarar ta gabata ba. An sake zaben shugaban hukumar Hifikepunye Blatter na wani wa'adin shekaru hudu kwanaki bayan da zarge-zargen cin hanci da rashawa da suka girgiza hukumar. Blatter ya samu karancin ƙuri'u 7 a zagaye na farkon zaben wajen samun ƙuri'u mafi rinjaye da ake nema 140, to amma abokin karawarsa Yarima Alibin Hussein na ƙasar Jordan ya janye kafin a yi zaben fidda gwani.
To, madalla, mun gode da takaitattun labaran duniya. Jama'a, a daidai wannan lokaci shirin namu ne yanzu yake karewa, amma da sanya asuba dan Allah su kai mu, za mu sake dawo muku da wannan sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya kawo ta cikakkun labaran duniya da kuma Julie Lathas Gresham ita ta haɗa sauti ta bada umarni, sai injiniyanmu Suleiman Turawale ne Bello Galadanci. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum, sai anjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.